Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da yammaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin namu a wannan yammaci naku na yau Laraba 12 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020. Kamu mu tsunduma cikin shirin bar Hadiza didade naga kin yi dogon hutu a Najeriya.
Ai fa
sha to sai ki fara mana da kanin labari Hadiza.
To isu dan majalisar dattawa daga jihar Vermont wato Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire. Yau Laraba kuma jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da 1,100. Sannan kuma wato gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasa Umar al-Bashir da wasu mutane uku gaban kotu hukunta manyan laifuka ta kasa wato ICC.
To muna dauke da cikakkun labarin. Idan kuma muka leka cikin taskar rahotanni jin kadan bayan saukar shugaba Muhammadu Buhari a birnin Maiduguri jama'ar garin sun yi mishi maraba da ihun ba mu so ko me ya kawo hakan
ba babu wani annashuwa babu wani mai murna game da wannan zuwan nasa da idan yakan zo zaka ga an fito bakin jiji ana taransa
to muna dauke da wannan ana kuma iya cewa wani irin hali al'ummomi da ke bakin iyakokin Najeriya da makota suka shiga a sanadiyar matakin gwamnatin tarayyar Najeriya
ni ban ga abin da ya kawo hukumar kasuwannin ta hito da wannan sanarwa ba don ba doka bace zance don sanarwa ce
to muna dauke da wannan shi ma bayan labaran duniya da rahotanni zamu kawo muku maimaicin shirin ciwon ƙamace na ƙamace ne wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da jin labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa daga jihar Vermont, Bernie Sanders, ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na in Democrat a jiya Talata, yayin da aka fara mai da hankali akan gwagwarmayar tsaye da takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Bayan watanni da aka kwashi ana fafatawa tsakanin ɗan takara da yawa. Sanders ya lashe kuri'u kashi 26 cikin 100 inda ya sha gaban tsohon magajin gari South Bend a jihar Indiana Pete Buttigieg wanda ya samu kuri'u kashi 24 cikin 100. Sanders ya kira wannan kokarin da ya yi wata babbar nasara a gaban wani taron jama'a da ke taya shi murna a yankin Manchester. Kuma ya yi hasashen cewa daga ƙarshe 'yan jam'iyyar Democrat za ta haɗa kai a kokarin ganin an kawar da Trump. A yau Laraba, jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da 1,100. Hukumar kula da lafiya ta kasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar cewa sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. Wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga. Gungun mutane mafi girma da suka kamu da cutar su ne waɗanda ke cikin wani jirgin ruwa a Yokohama da ke ƙasar Japan inda mutane 174 daga cikin mutane 340 da ke cikin jirgin suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da har yanzu ake tsare da jirgin. Gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa wato ICC don a yi musu shari'a. Kotun ICC na neman shugaban Bashir ne saboda laifukan yaƙi da ta'addanci da kisan kare dangi. Masu gabatar da ƙara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba Bashir sun yi kokarin kawar da daukacin ƙabilun yankin Darfur yayin da suke fafatuka don murƙushe tawayen da ya fara a yankin.
Kau bari mu fara da rahotonmu na ziyarar shugaban kasa Buhari a jihar Borno wanda jama'an birnin Maiduguri suka ainihin nuna rashin jin dadin su da wannan ziyarar tasa. Kusan ana iya cewa wannan shine karin farko da aka yi ma shugaba Buhari ihu a jihohin arewacin Najeriya. Na tuntubi wakilinmu Haruna Dauda Biyu ga kuma abin da yake cewa.
wato alhamdulillah shugaban kasa ya iso ya Borno Academy misalin karfe 1 da wasu mintuna kamar minti 5 haka a jirgin sai soka anan bilin sokan jirgin sama na sojan Najeriya bayan sokan sa aka miƙe sai je Tabiya gidan wato mai martaba Shehu Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar Gabe ibn Ikram game da rasuwar wata yarsa da aka ce ta rasu wato shekarar jiya kenan to fitowar sai zaka kuma ya sake dimfaran fadar gwamnatin jihar Borno inda yanzu ya shiga suna ganawa da gwamnati da tsoron makarantun gwamnatin jihar Borno a halin yanzu dai shugaban kasa nan yana gana da waɗannan mutane ba su gara sun gama ganawa ba tukunna ba sun nemi ji sakamakon dalilin zuwansa
cewa akwai rahotanni da suka nuna cewa bayan shigowar shi babban birnin Maiduguri al'umma da dama suna ta ihoce cewa ba maso me kake gani ya kawo haka
eto gaskiya ya danganci matsalolin tsaro da ake cigaba da fuskanta ganin cewa shugaban kasa ya sha alƙawarin cewa zai maido da zaman lafiya a wannan yanki kuma har yanzu kusan abin sabuwa take komawa musamman ma wannan hare-hare na ƴan kwanakin nan da aka kai ƙauyen Auno wanda ana kiyaye san ma kaman zai kai ziyaran gari da ido a wurin amma babu tabbas na wannan mutum ko da yazo yana shigewa gaskiya babu wani annashuwa a fuskan jama'a dan ganin cewa an kare hanyoyi an bar hanya guda ne kusan akwatin kusan ababen hawa kuma didin tashin lokacin yan makaranta ne duk suna dawa da kafa har ma wasu daga cikin suke nuna cewa ba sa so kan dan yi wakan nan na nuna rashin jin daɗinsu game da wannan ziyara.
Ana iya cewa kenan wannan shine karo na farko da aka ga an yi ma shugaban ƙasa Buhari irin wannan cewar ba a so.
Gaskiya nan dai jihar Borno kusan shine karo na farko da za a ce an yi masa amma kuma ba shine karo na farko da aka yi wa wani shugaban ƙasa ba don ko shi Goodluck Jonathan an taɓa masa a lokacinsa da ya kawo wani ziyara cikin garin Maiduguri an yi masa irin wannan ba a so ɗin. Wannan kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine karo na farko da aka yi masa irin wannan ma babu wani annashuwa babu wani mai murna game da wannan zuwan nasa da idan yakan zo zaka ga an fito bakin didi ana taransa ana sai Buhari ko kuma sai kayi da sauransu wannan karin gaskiya kowa na harkan gabansa ne duk fuskan wanda ka duba zaka ga fuskansa na dai babu annashuwa babu komai.
A gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya soma baki cikin shawar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amataccen dan siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisa ƙarya. Ina da cikakken ƴancin yin haka. Ina nisan da kaina daga batutuwa da dama fiye da yadda mutane ke tsammani, inji Trump a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa a yammacin jiya Talata. Bai magana da su ba, ina jin shawar da aka bayar ta zama abin ba'a ne a gani na. Shawar da aka bayar ba ta dace ba. Masu gabatar da kara na tarayya a ranar da ta gabata sun ba da shawarar daurin kurkuku na shekara 7 zuwa 9 ga Roger Stone, wani aminin Trump wanda ya fuskanci tuhumar yin ƙarya ga majalisa da toshiyar baki game da binciken majalisa, wanda hakan ya samo asali ne daga binciken na musamman na Robert Mueller na yin kutse a cikin Rasha a zaben. Shugaban Falastinawa Mahmud Abbas ya yi kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Talata cewa kar ya amince da wata yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar, amma ya bar kofa buɗe don tattaunawa da Isra'ila. A cikin wani jawabi na tsawon minti 35 ga kwamitin tsaron yankin, Abbas ya nuna fushinsa kan yankin da aka ce za a ware masu a matsayin kasarsu karkashin shirin zaman lafiya da Trump yake so ya aiwatar wa kasar. Wannan shirin bai zo ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a yankin, sabili da haka ba za mu amince da wannan shirin ba. Za mu tunkari wani a wannan batun da ke ƙasa. Wannan shine takaitaccen batun shirin da aka gabatar mana. Wannan shine jihar da zamu ba su. Gwamnatin ƙasar Thailand da kuma musulmi ƴan aware da suke kudancin ƙasar mai nisa da mabiya addinin Buddha da suke Rinjaye sun fara wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya, amma wasu sun ce tattaunawar tana da dama wato 'yan kadan da za su iya samun nasara. bayan an shafa watanni ana tattaunawa ta wasu hanyoyi bayan fagen da kasashen Asia da Turai suka saka ido gwamnatin ta hadu tare da shugabannin kungiyar ƴan tawaye masu girma Barisan Revolution National wato BRN don tattaunawa a hukumance a karo na farko a cikin shekara 6 a ranar 20 ga watan Janairu da ya gabata a kasar Malaysia ana kuma tsammanin za su yi hadu ta biyu a farkon watan Maris Masu saka ido daga Thailand da kuma Switzerland an ba da rahoton shigar su taron na ranar 20 ga watan Janairu da ta gabata amma duka bangarorin biyu babu wanda ya bada cikakken bayanai akan abubuwan da suka tattauna
Gai da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amerika a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba inda kasashen Afrika na yammaci za su nazarci kalubale da rufe kan iyakokin Najeriya ke haddasawa ga tattalin arzikin su. Tun bayan rufe bakin iyakokin Najeriya, jama'a da dama ke kokawa dangane da matakin. Nasiru Adamu Al-Hikaya ya duba muna wannan matsalar.
Kasashen 15 na Afrika ta Yamma za su gudanar da nazari kan irin tasiri ko illar da kasashen su suka fuskanta sakamakon rufe kan iyakokin Najeriya tun watan Agustan bara. Najeriya dai ta rufe kan iyakar ce ta kasa don yaki da Shimoga, inda daga bisani lamarin ya shafi sauran kayan masarufi da kuma manufar hana shigo da makamai. A sanarwa kan nazarin da za a gudanar bai faɗi takamaiman lokacin fito da rahoto kan lamarin ba. Amma ministan waje na Najeriya Geoffrey Onyema ya ce za a yi hakan nan ba da dadewa ba.
On the transportation of goods within ECOWAS and across borders, we will now insist on proper recognized packaging of those goods. No longer...
A bayanan ministan kan muradun rufe iyakar, kamar yadda ya bayyana a ganawa da manema labaru, Onyema ya ce ya zama wajibi a kula da ingancin kayan da za su kera tsakanin iyakar Najeriya.
Those goods must be in majority produced in those countries. Or if they are coming from outside ECOWAS, the value addition made by an ECOWAS country must be over 50%.
Geoffrey Onyema wanda ya ce za a tabbatar kayan da za su ke shigowa Najeriya an kera su ko samar da su a cikin kasashen na Afirka ta Yamma kuma a tabbatar da hajjin da za ta shigo daga waje da yankin an sanya mata harajin fiye da kashi 50 cikin 100. Wani muradin na rufe iyakar shine yunkurin sanya Najeriya ta zama wata babbar cibiyar kasuwanci a Afirka. Jami'an tsaron Najeriya na nuna amfanin ci gaba da rufe iyakar har sai an samu nasarar da ake bukata ta hana makamai shiga hannun ƴan ta'adda. Wannan shine ra'ayin babban sufetin ƴan sandan Najeriya Muhammadu Adamu.
Tun lokacin da aka rufe border din nan, wannan lokacin da muka ba da rahoton zuwa mun ga cewa shigowar makamai din yayi kasa sosai.
Wasu matakan da hukumar hana fasakkabre ta dauka na hana sauki mai a tazarar kilomita 20 daga kan iyaka, bai yi wasu ƴan majalisar wakilai na yankin kan iyakar dadi ba. Sada Soli Jibiya daga jihar Katsina ya nuna illar matakin zai kare ne kan talakawan yankin maimakon ya zama maganin Shimoga.
Ni ban ga abin da ya kawo hukumar kasuwan nan ta hito da wannan sanarwa ba, don ba doka bace zance, don sanarwa ce. Shin mutanen da Allah ya halicce su akan bodojin Najeriya ba mutane bane, ba ƴan Najeriya bane? Wannan abin da lura kenan, tsawon rayuwa da zai mutane idan hukumar custom tana son ta yi aikin ta, ba sai ta hana wannan ba, suna da hanyoyin da suke hana custom din aiki.
Shugaba Buhari ya nuna alamun in za a bi ka'idar hadadar kasuwanci ta yankin, gwamnatinsa za ta bude iyakar. Nasura da Maili kayan marar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida sarkin yaki Nasiru Adamu Al-Hikaya. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mukazu. Akalar shirin ciwon kyamace a wannan mako ya karkata ne kan dalilin da ya sanya mata ba su asmara wa ɗan uwansu baya a fagen siyasa. Na fara ne da tattaunawa da wata 'yar siyasa a jihar Kano, Hajiya Aishan Jafaru Fage.
A fage local government ne ce chairman elders ɗin ta bace, wallahi duk Kano babu shi ne kaɗai. yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baya ki a matsayin da kike rike da shi
eh to ni alhamdulillah ni ban taba samu rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta saboda kin ga mazaƙata nan ta fage eh akwati na 024 ban taba faduwa zabi ba kowaye na takai dani da kai akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata na mazaɓata da local government ina wanda ka faduwa a kwatina
bari mu dan yi waiwaye Shehara Jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai ƙuri'a guda ɗaya kacal duk matan da suke bata goyon baya a lokacin campaign da wani ya tasiri ba a lokacin zabe
abinda zan iya cewa ga madan wannan wannan abin takeici ne wannan abun mata mu dubawa kanmu wannan matsalan kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka kidefa mata ƙuri'a ba kin san Najeriya abinda yake cutar mu kuɗi kin ga wannan kuɗin delegates din to sanan aka siye su suka kimura mata baya kuɗin kuɗin delegates ne ya dawo ba su jefa mata ba da in ana raba diamond da gold ki marawa in wasu mata baya ai shi baki fito takara ba baki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban kasa ko na gwamna to duk mutumin da a yanda muke sarayau da yancin mu nake ga ni to duk mutumin da ya dauko a fatinan kuɗi izo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ki ko dacewa ki ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi ɗan uwan mu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wannan mint din da zance ya lalace
a zauren tattaunawar mu mun karɓi baƙwancin Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Tijjani sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu na yau ke kasance.
Shi ya sa mata suke kishin zaɓen mata 'yan uwansu kuma abin da ya sa mata suke yawan mai kishin don girman kansu mace ce za ka tashi ka rama mata baya ka samu kujera tana samun kujerar na ba za ta tsaya ta wa kowa aiki a farin ciki sun shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a sai ta zama ita ce tauraruwa kabe da mata da su zaɓe su kaman bayi za ta je ozu al'ina ta jaka sun gane to wa'in abubuwan muke dubawa muke kishi ba mu sai mu fito mu zaɓi mace amma namiji in ka zaɓe shi zai zara zaka ya san kai wahada da shi amma mace a'a ta zama tauraruwa ke da kike zaɓe wancan
to ko ya aka haka
sauti to din da mata suke gudun zaɓen mata
to haka ne
haka ne to gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man dan muna da rauni muna da tosai akwai inda za a ce namiji ya je gaskiya ba zai iya zuwa mace ba ta iya zuwa ba kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa to mace in ta zuwa cikin labor aka aiki ya taso ta yaya za ta yi ta saki labor ta je wurin aiki kuma wannan akwai cikas a wannan wurin mata tana message akwai wata ne ta tana message wallahi zazzabi take kamar mai typhoid ba za ta iya aje wannan message mace ta yi aiki gaban ta a ci a cikin siyasa kuma yanzu a yanzu siyasa ne zama da yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe yaƙe da maza ba gaskiya
idan batun mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko kan aiki ne ba kya gani za a iya shawo kan wannan matsala
a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa yan gata ne
to shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son marawa 'yan uwansu mata baya ba kya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullum da
malama maganar kishi da haka ta yi gaskiya ne maganar kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma son kanmu ba mu san junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga office yau ta samu office ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abun nan but ni tuni ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance
to ta yaya za su tallafa wa juna
kuma za tsoron Allah
To, ta sanitizing juna, muna nuna ma juna abubuwa, muna jawo hankalin juna da ra'ayin juna cewa bai kamata ba in kin je waje kake manta da ƴan uwanki mata. Da haka, zaki ga an wayar da kan mata suna fitowa. Kuma kin san kake manta, akwai wannan gender inequality da yake kawo ma mata kuma baya a rayuwa.
Banda wannan matsala na rashin daidaiton jinsi da ake samu a guraben ayyuka, matan ya kamata su yi la'akari da wannan su tallafa wa juna. Hajiya Hafsa. Ko za ki iya shigowa a nan?
Gaskiya mata muna da matsala sosai. Na faɗa miki da farko, mace ta samu kujerar zama. To gaba ɗaya ba ta son wata mace ta zo kusa da ita. Ba ta so da kawo level ɗinta, ba dai mata su ta fita. So for that reason, namiji baya haka. Yanzu namiji ne fa in ya samu kujera, maza zai jawo duk abin da ɗinsa, amma mace a za ta jawo namiji ne. Za ta manta da mata za ta zama mazaje da suke body guard ɗinta, suke ma da PA ɗinta, shine ta zaɗinta, ta manta gaba ɗaya ba ta tafiya da mata.
To dukanmu nan mu mata ne. Wani irin tsaiko hakan yake haifarwa, wani bangare da wani bangare yake haifar da tsaiko a al'amuran rayuwar mu mu mata.
Shi ya sa ba ma samun ci gaba. Shi ya sa mata ba sa samun ci gaba. Muna nan a inda muke. Mata ba sa samun ci gaba saboda wannan
tsaiko. Muna nan a inda muke. Mata ba sa samun ci
gaba. To ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar? Domin idan mu
abin da ya kamata ya shawo kan shi, ya kamata mata su fito su haɗa workshop zuwa mata mu haɗa kanmu mu fito mu yaƙi mun fi su yawa zaɓe ma mata ke yi da yara. Inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu mu yaƙi maza su babu yanda za namiji ya motsi don mun fi su yawa. So amma matsalar
kuma yawanci a arewa ne muke samu matsalar
nan, kuma shine matsalar da ake samu.
Okay, kika ce
yawanci a arewa muke samu matsalar nan.
Yawanci a arewa ake samu wannan matsalar?
Matsalar nan na mata ba?
Kudu ma ana samu.
Amma dai za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata 10-20 haka sun fito. Amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa.
Mu yi waiwaye zuwa shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa, wato
Sarah Jibril
wanda ƙuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata ƙuri'a.
A primary. Wadayi ne ya kai mata suka je suka mata wayo.
To,
mata suna da wannan suka zuzzur mata. Sun je sun ga cewa za su ja kaya a hannunta suka dinga abin da ɗinta, sannan kuma da mazan suka je suka saye shi. Sai suka kare ta suka ɗaya ta sa ƙura'anta ita kaɗai a firamare.
Wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu.
Ɗaya ne ke ɓata gari, kin gane? Akwai wata wanda ba ta da kamun kanta za ta yi ta lalata kanta, to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya. Kin gane ai? Wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina ɗan saura sufa ɗinki, sai kuma ranta ya ɓaci, sai ka nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye. Idan Allah ya baki shugabanci, ko da ni na haife ki dole in bi. Amma akwai wadda za ki ga duk abin da kike mata wallahi, she's not contented. Ta shiga gari ta ɓata ki ta ce ba abin da kike mata. Kuma wara ko da ce kuma suna ganin abin da
sauraro a nan kuma za mu ja labulen shirin sai kuma mako mu bai da Allah kowa mai kuma ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za mu ci gaba da wannan tattaunawa ta mu. Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Ma'azu nake muku ban kwana.
Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email.
Sakon mu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ya ce hakika matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na zarcewa zuwa birnin Maiduguri dake jihar Borno domin jajanta waɗanda harin Boko Haram ya shafa bayan dawowa daga tafiyar da yayi a Addis Ababa na kasar Ethiopia kan taron AU yayi daidai. Kuma hakan wani abin ayaba ne da fatan al'ummar jihar Borno za su yi amfani da wannan damar wajen fadawa shugaban baki da baki irin mawuyacin halin da suke ciki na masifar Boko Haram. Domin masu juya kalar gwamnati sun kange shi daga sanin hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa sai abin da kawai suke so ya ji yake ji. Da fatan Allah ya mana maganin wannan matsalar tsaro da ta zame wa kasar mu ta dangaren bakin tulu. Amin suma amin. Sai kuma sakon mu na gaba fito daga Sadiya na Mairo Umar Makera tace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Tace muna fata Allah ya sa za a gaggauta yanke waɗannan mutane 20 da rundunar tsaro ta STF ta kama da laifin ta'addanci a jihar Filato hukunci domin su girbe abin da suka shuka. Sai kuma sakon mu na gaba fito daga Haruna Abdulmunin Mai Gaido da Musa Abdulmunin Mai Gaido doguwa tare da Iliyasu Ibrahim dan Bushiya suka ce ki daya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Suka ce a yau mun shigo wannan filin ne domin ku ba mu dama kamar da kuka saba domin mu miƙa kuken mu ga hukumar da alhakin samar da service ya ratai a wuyanta da ma dan majalisar mu wato honorable Alasan Adodogowa dan Allah su taimaka su samu mana wadataccen service a yankin S Kaura da Maigoido har ma da Tawaye domin muna fuskantar kalubale masu yawa sakamakon karancin service din. Allah ya sa wannan kuke namu ya kai ga waɗanda akai domin su. Sai kuma sakonmu daga ƙarshe ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masa daga jihar Borno yace salam fi Hausa yace da Allah ku bani dama na jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda aka kashe a garin Auno na jihar Borno. Allah ya ji kansu da rahama.
Amma sauraro yanzu kuma sai shirinmu na gaba labaran duniya a takaice.
Majalisar dattawa daga jihar Vermont Bernie Sanders ya lashe zaben da aka yi a New Hampshire na ƴan Democrat a jiya Talata yayin da aka fara mai da hankali akan gwagwarmayar tsaye da dan takara da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba bayan watanni da aka kwashi ana fafatawa tsakanin ƴan takara da yawa. A yau Laraba jami'an kiwon lafiya na kasar China sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya haura fiye da 1,100. Hukumar kula da lafiya ta kasar ta ƙara adadin mace-macen da aka samu zuwa 97 da kuma mutane 44,655 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun barkewar cutar a watan da ya gabata. Wasu masana sun nuna shakku game da yawan adadin da aka kirga. Gwamnatin Sudan ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaba wato Umar al-Bashir da wasu mutane uku gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC don yi musu shari'a. Kotun ICC na neman shugaba Bashir ne saboda laifukan yaki da ta'addanci da kisan kare dangi. Masu gabatar da kara sun ce sojojin da ke goyon bayan shugaba Bashir sun yi kokarin kawar da daukacin kabilan yankin Darfur yayin da suke fafatuka don murkushe tawayen da ya fara a yankin. Shugaba Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya tsoma baki cikin shawarar da gwamnatinsa ta yanke na baiwa wani amintaccen dan siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisa ƙarya. Ina da cikakken ƴancin yin haka. Ina nisan ta kaina daga batutuwa da dama fiye da yadda mutane ke tsammani, inji Trump a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa a yammacin jiya Talata. Ban yi magana da su ba.
To ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci wanda a nan birnin Washington DC agogo muke cewa karfe 10:28. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin. Yau maudu'inmu na yau shi ne akan ziyarar shugaba Buhari birnin Maiduguri wanda ya kai ga har aka yi mishi ihu a sanadiyar rashin tsaro. Za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Daniel Crofton. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.